بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna daɗa godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu wannan dama mai albarka domin dawowa bakin darussanmu na yau da gobe cikin wannan masallaci a cikin wannan makaranta mai albarka. Muna roƙon Allah ya sa mun dace da dukkan alkhairai da ya shimfiɗa a cikin watan Ramadan. Ibadojinmu Allah ya karɓa mana,
amin.
Kurakuranmu Allah ya yafe mana,
amin.
Allah ya tabbatar da digadiganmu akan daidai da kuma aiki da daidai,
amin.
Kamar yadda muka alkawarta cewa insha Allah darasinmu na farko bayan dawowarmu daga hutun Ramadan za mu yi darasi ne game da abin da ya shafi tarbiyya, wanda muka ma darasin da take uwa ta gari. Na so na raba darussan guda biyu, mu yi ɓangaren iyaye mata, mu yi ɓangaren iyaye maza. To amma sai na ga abin da ya fi dacewa shi ne darasin ya tafi bai ɗaya da uwa da uba su yi aiki tare, saboda abin da Allah ya ba su na reno da kiwo a hannunsu. Abu na farko, ‘yan uwa, mu yi ƙoƙari. Ɗaya daga cikin manufar da ta sa Allah ya shar'anta mana addini shi ne domin mu samu iya. Dama ce babba a rayuwa Allah ya fahimtar da kai addini, Allah ya soyantar maka da imani, Allah ya kyamatar maka da kafirci da saɓon Allah. Yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ke ma bawa shi ne ya buɗe zuciyarsa, bawan ya zama bawa ne mai karɓan canji a rayuwarsa. Duk lokacin da ya ga abin da ba daidai ba zai dawo kan abin da yake daidai. Mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan dama ta rayuwa da lafiya da imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shi. Akwai a tashi wata ran za a wayi gari ba ma nan. Abin da muka karanta ko abin da muka ji an karanta muka yi aiki da shi, jama'a shi ne zai amfane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, abubuwa guda uku suke rakiya wa dan adam bayan ya mutu. Dukiyarsa za ta mai rakiya. Wata in lokacin da za a kai ka makabarta a tafiyar da motarka. Annabi ya ce dukiyarka za ta mai rakiya, iyalanka za su mai rakiya. Annabi ya ce ayyukanka su ma za su bi ka makabarta. Annabi ya ce biyu za su dawo a bar daya tare da kai. Da dukiyarka da iyalanka za su dawo, iyalankan su raba gadon dukiyarka, amma da su barka da aikinka da shi za ka kare zamanka a cikin kabari a je a maka hisabi da shi a baka makomarka. Ya'ya kyauta ce ta Allah, da Allah ke azurta wadda ya so da su daga cikin baki. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna auladakum hibatallahi lakum. Annabi yace kun ga ƴaƴa da Allah ya baku, kyauta ce, ni'ima ce, amana ce da Allah ya dauka ya danka a hannunku. A suratul shura ko suratul zukur Allah yake cewa lillahi mulku samawati wal ardi.
Billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
الله أكبر.
أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
الله مدعوك تنسركي يتي لله ملك السماوات والأرض ناقى الله شيك أنت ملك سميدك دك أبندك كي قدانا أباين كسا Allah yake mulki na ne. Duk abin da ke gudana a sammai Allah yake mulki na ne. Yakhluqu ma yasha. Allah yana halittar abin da yake. Yahabu liman yasha'u inasan. Allah na ba ma wanda yaso daga cikin bayi ƴaƴa mata zalla. Allah sai mishi arzikin su. Allah sai bashi kyautar su. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah na baiwa da kyautan ƴaƴa maza zalla. Allah yace ga wanda yaso au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha. Allah yace yakan garwaya ma wanda yaso maza da mata, sai yace wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sannan yana barin wanda yaso baya aihuwa. Ƴaƴa kyauta ce ta Allah, kyauta ce ta ni'ima da Allah yayi ma wanda ya azurta su da wannan arziki kyautarsa. Babu wanda zai fahimci hakikan ƴaƴa kyauta ne sai wanda bai taba aihuwa ba. Akwai wani raɗaɗi da rayuwa take da shi, akwai wani damuwa da rayuwa take da shi, akwai wani yanayi maras daɗi da rayuwa take da shi, kai ba ka ji albarkacin kawai kana da ƴaƴa. Akwai abin da wanda bai taɓa aihuwa ba yake ji, ko wacce ba ta taɓa aihuwa ba take ji. Ba wanda zai ji irin wannan abin da ake jin sai wanda bai taɓa aihuwa ba. Ba wata kujera a duniya duk tsadarta da wanda bai taɓa aihuwa ba, da a ce ya sauka a bashi aihuwa bai sauka a kanta ba. Ka shiga gida, wannan yaron yazo ya ce baba oyoyo. Wannan yazo ya riƙe ka, ka ɗauki wannan, ka ajiye wannan, wannan ya wuce, wannan ya wuce. Wannan ganinsu da kake suna kai kawo a jikinka, akwai wata kariya a rayuwa da suka baka wadda bai aihu ba shi yake jin wannan abu. Zafi da ciwo na rasa gani bai kai zafi da ciwon rasa aihuwa ba. Babu abinda mutum zai mallaka a duniya ko menene wannan abun baya aihuwa, a ce ya bada abin a bashi aihuwa bai bada wannan abun ba, wanda zai iya gaskata maganar nan sai wanda bai taba aihuwa ba. Kyauta ce, ni'ima ce, mu ji tsoron Ubangiji mu karɓi wannan kyautar hannu bibbiyu mu gudanar da ita yadda Ubangiji ya ce mu gudanar da ita, domin tuhumar da za a maka in baka gudanar da ita yadda ya kamata ba yakan yi mummunan ɓaci ma duk wanda aka bashi haihuwan da bai tsare ba. In kuwa muna fahimta, ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah yace idan naga dama sai na baka ƴaƴa mata zalla, Allah yace idan naga dama sai na baka ƴaƴa maza zalla, Allah yace idan naga dama sai na hada maka maza da mata, Allah yace idan naga dama sai na barka baka aihuwa. A cikin waɗannan nau'uka wanne ne ba mu taba gani ba, duka mun gani. Ƴaƴa da Allah ya bamu, ƴaƴa da Allah ya bamu, Allah ya dora mana nauyin tsare waɗannan ƴaƴa daga azabar Allah. Ɗanka kai aka dora ka zama wakilinsa, kar ya shiga wuta, kar ka bar ɗanka ya shiga wuta, kar ka bar ɗanka ya shiga wuta, kar ka bar ɗanka ya shiga wuta, kar ki bar ɗanki ya shiga wuta, kar ki bar ƴarki ta shiga wuta. Allah ne yake kar ku bar ƴaƴanku su shiga wuta. Ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran,
amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaadun la ya'asuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruun.
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda suka yi imani da Allah, inji Allah, ku anfusakum wa ahlikum naran, Allah yace ku tsare kayukanku da iyalanku, Allah yace daga wuta, wata wuta ta masifa. Ya ayyuhal ladina amanu, Allah yace ya ku wadanda suka yi imani da Allah, ku anfusakum wa ahlikum naran, Allah yace ku tsare kayukanku, Allah yace ku tsare iyalanku daga wata wuta ta masifa. Allah sai yace wa quduha an-nasu wal hijara, makamashin wannan wutan da ake habakar da ita, ake rura ta da shi, Allah ya ce mutane ne da duwatsu. Allah ya ce to karka bari a hura wutan da ɗanka, karka bari a hura wutan da ɗanka, karka bari a hura wutan da matarka, karki bari a hura wannan wutan da ƴarki ko da ɗanki. Ya ayyuhal ladina amanu, Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, Allah na kira ku anfusakum, ku tsare kanku, ku anfusakum wa ahlikum naran, ku tsare kanku da iyalanku daga wata wuta ta masifa. Allah sai ya ce wa quduha, makamashin wannan wutan annasu, da mutane ake hura ta, wal hijara da duwatsu. Kiran da Allah ya mana shine kar na bari a hura wannan wutan da wani dana, karka bari a hura wannan wutan da wata yarka, karki bari a hura wannan wutan da ɗanki ko da ƴarki. Allah ne ya kira dukkanmu nan, mu ne Allah ya kallafa ma tsare kanmu da ƴaƴanmu daga wuta. To abinda Allah ke kira mu tsare kanmu da ƴaƴanmu daga wuta, idan an tsaye da ɗanka zai shiga wuta, ka je ka tare ka ce ba zai shiga ba, haka Allah yake nufi? Idan an tsaye da ɗanki ko ƴarki za a kai shi wuta, Allah ya tsare, abinda Allah ke nufi ki je ki tsaya ki ce ke ba za a sa miki ƴarki ko ɗanki a wuta ba, haka Allah ke nufi? ba za ka iya tsare ɗanka daga shiga wuta ba, ba za ki iya tsare ƴarki daga shiga wuta ba, har sai ka nuna musu ta yaya ake bi a kauce ma shiga wuta. Ta yaya ake bi a kauce ma shiga wuta? Ba rike shi za ka yi ka ce ba zai shiga ba, ba rike ta za ka yi ka ce ba za ta shiga ba, ba rike su da mu yi mu ce ba za su shiga ba, amma kare su daga wuta shine mu nuna musu hanyar da in sun bi ba za su shiga wuta ba. Tsare ƴaƴa daga azabar Allah babbar magana ce. Idan da za a ce idan ɗanka ya shiga wuta Allah ya tsare, idan ƴarka ta shiga wuta Allah ya tsare, kai Allah ba zai ma komai ba, su kawai da a sa a wutan, wani daɗi za ka ji a ce ɗanka ɗan wuta ne? Wani daɗi za ka ji a ce ƴarka ƴar wuta ce? Jarabawa wannan na rayuwar duniya da ake a makaranta, baka so ɗanka ya faɗi, baka so ƴarka ta faɗi, yaushe za a yi maganan wuta kuma ka yarda da shi? Haƙƙinsu ne a kan iyayensu, iyaye su tsare su daga azabar Allah. Kowane ma'abucin iyalai aiki biyu Allah ya bashi, ya tsare kansa, ya tsare iyalansa, matansa da ƴaƴansa da waɗanda suke ƙarƙashinsa daga azabar Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin wani hadisi, hadisin Abdullah ibn Umar, al-Imam al-Bukhari da Muslim duka sun fitar da hadisin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Annabi yace dukanku al'umma masu kiwo ne, dukanku al'umma masu kiwo ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kuma dukkanku ababan tambaya ne kowa akan kiwon da aka bashi. Jama'a muna ji? Kullukum ra'i. Annabi yace dukkanku masu kiwo ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kuma dukkanku kowane ɗaya daga cikinku abin tambaya ne akan kiwon da aka bashi. Annabi sai yace wal imamu ra'i, shugaba mai kiwo ne, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo. Wal rajulu ra'i fi ahli baiti, annabi yace magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa. Annabi sai yace wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo da aka bashi na iyalansa. Wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi, annabi yace kowace mace, kowace matar aure mai kiwo ce a cikin gidan mijinta da ƴaƴan da Allah ya azurta ta da shi da wannan mijin. Annabi sai yace wa hiya mas'ula an ra'iyatiha, kuma ita abar tambaya ce game da wannan kiwo. Jama'a muna ji? Wal rajulu ra'in fi ahli baiti, annabi yace kowane magidanci kiwo Allah ya bashi na iyalan da suke gidansa. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, annabi yace kuma za a tambaye shi akan wannan kiwon, tunda annabi yace kiwo kowa ai ya gane ma'anan kiwo. Annabi sai yace wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi, kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴan mijinta, duk ƴaƴan da Allah ya baki da mijinki ƴaƴan, annabi yace ke ce mai kiwon farko akan waɗannan ƴaƴan. Wa hiya mas'ula an ra'iyatiha, kuma za a kira ki a tambaye ki akan wannan kiwo da aka baki a gidan mijinki. Jama'a muna fahimta? Wal kadi mura'i ala mali sayyidi, annabi yace mai hidima yaron gida ma'aikaci shi ma mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa ya ɗibi wanki ya bashi wata ƙila ya samu kuɗi a cikin kayan wata ƙila ba ya samu ba wata ƙila ya je guga ya ƙona kayan ya ɓoye ba a gane ba wata ƙila wani kayan ya ɓata ba a gane ba wata ƙila a bar shi a shago ya yi sata ba a gane ba Annabi sai ya ce wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi yadda ya kula da dukiyar mai gidan za a kira shi ɗaya bayan ɗaya ya yi bayani nan ba mai gidan ne kai ƙararsa ga gaban Allah ba amin jama'a Annabi ya ce war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi kowani magidanci mai ciwo ne akan iyalan gidansa Allah zai tsai da shi ya mishi tambaya akan wannan ciwo da ya bashi wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi kowace mace mai ciwo ce a gidan mijinta da ƴaƴan da Allah ya basu da mijin wa hiya mas'ula ar-ra'iyatiha sannan za a mata tambaya akan wannan kiwo na kula da gidan miji da ƴaƴa da Allah ya ba su a ranar alkiyama jama'a muna fahimta akwai hadisin Ma'qal ibn Yasar shi ma Imam al-Bukhari da Muslim suka fi da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna allaha sa'ilu kulla ra'in amma tar'afu Allah zai tambayi kowanne ma'abucin kiwo akan kiwon da aka bashi yanzu mun karanta a hadisin farko cewa kowanne mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴa da Allah ya ba su kuma za a tambaye su annabi sai ya ce inna allaha sa'ilu kulla ra'in amma tar'ahu Allah zai tambayi kowa akan kiwon da ya ba shi a hati za zalika am bayya'a hadithin Anas dan Malik ne al-Imam Tirmidhi ya ce da hadith a hati za zalika am bayya'a ya kiyaye wannan amana na kiwo da aka ba shi ko ya tozartar da kiwo annabi ya ce hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi karshe tambaya zai kai ma har a kira iyalansa daya bayan daya ana tambayar shi a kansu jama'a mun fahimta babu wani mutum da za a ba shi kiwo face an tambaye shi akan kiwon annabi ya ce za a ga ya kiyaye abinda aka ba shi kiwo ko bai kiyaye ba bincike annabi ya ce zai shigo har cikin gida har kan yaran da ake goyonsu hadithin Ma'qal ibn Yasar da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fi da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iya yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna annabi yace ma min abdin babu wani bawa kowa ne yastar'ihi Allah ra'iya da Allah zai danka amanar kiwon wani abu a hannunsa a hadisan da muka karanta iyalanmu kiwo ne a hannunmu mata ƴaƴanku kiwo ne a hannunku za a tambaye ku to wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iya babu wani bawa kowa ne da Allah zai bashi kiwon wani abun kiwo ya mutu yawma yamutu ya mutu a ran da kwanansa ya kare wa huwa gashun li ra'iyatihi yana mai ha'inta yana mai tauye haƙƙin abinda aka bashi kiwon illa harrama Allah alaihi aljanna annabi yace wallahi ya shiga aljanna haramun Allah ba fa bai shiga aljanna ba haramun ne ya shiga aljanna jama'a muna fahimta ma min abdin yastarihi Allahu ra'iya annabi yace babu wani mutumin da Allah zai bashi kiwon wani abun kiwo ya mutu yauma ya mutu kuma ya mutu shine kiwon a ran da Allah ya kaddari karewar kwanansa wa huwa gashun li ra'iyatihi yana mai tauya haƙin wannan abun kiwon illa harrama Allahu alaihi aljanna fa ce Allah ya haramta mishi shiga aljanna jama'a na rantsi muku da ubangijinmu da ya halicce mu akwai hadisin da annabi ya bada labari wata mata kulliya ce take kiwo ita da kanta ta je ta nemo kyanwa ta rike ta a gida saboda tana da sha'awa za ta yi tafiya ta kule ta a cikin gida babu abinci ba hanyar da za ta fita kulliyan ta mutu annabi ya ce Allah ya ce a kai matar wuta kulliya ta tauye ma haƙi to na karkashin wannan hadisi annabi ya ce babu abinda Allah zai baka ciwon abun ka mutu ka haɗu da Allah ka tauye haƙin wadda kake kiwata fa sai an kai ka wuta ka san dai in kulliya mai ciwon kulliya ya tauye haƙin kulliya ya je wuta ƙarya ne ka tauye haƙin ƴaƴanka kuma ka sha idan mai ciwon kulliya ya shiga wuta saboda ya tauye haƙin abun ciwonsa dabba ƙarya ne kai ka yi tunani ko ke ki yi tunani ƴaƴan da Allah ya baki yace ya baki ciwo ki ci amanar ciwon kuma ki yi tsammanin ce da ki tsallake ai duk mai hankali ba zai yarda wanda ya yi haka zai sha ba ma min abdin yastarihi Allahu ra'iya babu wani mutum da Allah zai bashi kiwon wani abun kiwo ya mutu yauma ya mutu ya mutu a ran da ajalinsa ya kare wa huwa gashun li ra'iyatihi yana mai ha'intan abunda aka bashi kiwo ta hanyar abincinsa ta hanyar abincinsa ko ya sake abin kiwon ɗansa babu ilimin addini ya sake ɗansa babu ilimin boko ya sake ɗansa babu tarbiyya ko ɗansa ya koyi a shar a gunsa ko ɗansa ya samu kofar lalacewa a gunsa ko ya samu kofar lalacewa a gunki an ha'inci abin kiwo ko ba a ha'inta ba annabi ya ce wallahi ba wanda zai ma abin kiwonsa haka fa sai Allah ya haramta mai shiga aljanna jama'a mun fahimta matsalar ƴaƴa da kula da ƴaƴa da ba mu ƴaƴa tarbiyya ba karamar magana bace a musulunci wani abu ne da yake bata rayuwar duniyar mutum ya bata mishi lafiyar babu wani mutum da Allah zai bashi wani abun kiwo wannan abun kiwon wallahi ko tinkiyar kace kace amanar ta ko ka cuce ta wallahi Allah ba zai bari ba balle danka yaron nan ka haife shi tun bai iya magana ba idan yare kake yi yaren kan nan da shi zai tashi kowane irin yare kuke yi da kai da uwarsa da irin wannan magana zai tashi irin tufan da yaga kuke sawa irin wannan tufan zai tashi irin abincin da kuke ci irin wannan abun duk zai koya yaya za a yi a ce kuma bai shafe ka ba ya shafe ka ko bai shafe ka ba ya shafe ka yaya bai shafe ka ba kai ka koya mishi maganin da yake yi idan ya je ya koyo ne a wajen abokai da sauransu to tunda aka ce kiwo ai za ka fahimta idan ka sake dabbobinka suka je suka yi barna a wani waje shikenan kai sai a ce ba ruwanka ba zai yi ba zai yi ba to jama'a duk abin da ɗanka zai ɗebo za ta shafe ka duk abin da ƴarka za ta ɗebo zai shafe ka kuɓutarta da kuɓutarsa Allah ya rataya a wuyanka Allah ya rataya a wuyanka kyautatuwarsa nagartarsa da lalacewarsa Allah ya rataya hakan a wuyanka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wani hadisi hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim sun fi da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani abin haihuwa duk wani da ana haihuwansa ne akan dabi'a ta imani da musulunci duk wani abin haihuwa duk wani da ana haihuwansa ne dan arziki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa abawahu annabi yace kwatsam kawai sai babansa da mamansa yuhawidanihi su yahudantar da shi bayan haihuwarsa da aka yi akan nagartacciyar dabi'a aw yunasiranihi ko su nasarantar da shi su kristantar da shi aw yumajjisanihi ko su majusantar da shi malamai suka ce sakon da ke cikin hadisi annabi ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani da ana aihuwansa ne dan arziki nagartacce akan dabi'a ta imani da tauhidi fa abawahu annabi ya ce sai babansa da mamansa yuhawidanihi sai su yahudantar da yaron aw yunasiranihi ko su nasarantar da yaron aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba ma guje malamai suka ce sakon da ke ciki shine ba maganan sara suka ba ba maganan daba ba ba maganan bin mata da zinace zinace ba ba maganan kwace da fashi da makami ba mafi munin abin da da zai yi a duniya mafi dauda shine a ce ridda yayi ya bar addinin musulunci akwai iskanci gaba da wannan babu wani iskanci da dan iska zai yi sama da a ce ya bar musulunci ya koma yahudanci ko ya koma nasaranci ko ya bar addini ya koma bautan wuta ko bautan wani abun da yake bautawa wanda ba Allah ba annabi yace to idan ba yahude ya zama ko ba nasari ya zama ko ba majuse ya zama annabi yace wanda Allah ya sani babansa da mamansa wallahi malam duk yaron da kaga ya lalace ya tadi duk abin da za a yi a filin alkiyama kafin a kira wani akan lalacewan yaron sai an kira ubansa da uwansa ya fangarce kafin a nemi kowa a kansa ranar alkiyama babansa da mahaifiyarsa za a fara kira akan wannan yaron ranar alkiyama domin annabi ya ce wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi uwar an ce wa hiya ra'iya wa hiya mas'ula an ra'iyatiha idan aka kira su sai su zo su yi bayani yaya aka yi ya dauko lalacewa yaya aka yi ya lalace yaya aka yi ya sangarce idan sun kawo dalilai na sun sauke abin da ke kansu iya abin da duk ya kamata su yi sun yi sai suka gamu da jarrabawan sangarcewansa sai Allah ya rabu da su domin akan samu jarraba mutum ya gama duk abin da zai yi kuma ya samu wannan jarrabawan irin yadda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya samu idan aka samu sangarcewarsa ko sangarcewarta akwai hannunka ko akwai wata kofa da ka bude ko kofar da uwarta ta bude to sai a tsare ka ko a tsare ta akan wannan kofa da kuka bude dan ku ya fita ta ciki ya je dauki wannan dabiya jama'a mun fahimta idan da ya zama ba yahudi ko ya zama ba nasari ko ya zama ba majuse annabi ya ce babansa da maman shi ne suka mai da shi jama'a mun fahimta idan ya zama dan sara suka zai shafi baba da mama ko ba zai shafa ba shi yasa idan danka zai yi abun da ba daidai ba duk za mu zo mu yi magana a kai zama da shi ake a ran wani me yasa baka son yin sallah baka san kin sallar ka za ka kunna min wata fitina ba a ranar alkiyama baka san za a tambaye ni me yasa baka sallah ba me ban maka ba me ban maka ba da kake so ka sa ni a wata fitina a cikin kabari na ko kuma a gaban Allah me ban maka ba baka san yanzu abinda kake yin nan da a kira ni ba yanzu tukuncin da zaka mun a rayuwa shine ka kunna mun fitina a filin alkiyama ka gaya mishi zai shafe ka ko bai shafe ka ba zai shafe ka ka gaya mishi ka sai mishi zai shafe ka ki gaya mai yarki abinda kike yin nan zai shafe ni me ban miki ba na rike ki na rene ki na shayar da ki na goye ki na kare ki daga duk abinda rayuwa take bukata abinda kike yin nan kina so ki hana in kwanta a kabari a dadin rai ne ko kina tsammani ba zai shafe ni ba annabi ya ce ke kiwo ce za a tambayan akan kiwo wannan abinda kike yi zai haifar mun fitina zai haifar wa mahaifinki fitina me yasa ba daki daina ba zai shafe ka 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 tsayuwa ake akan waɗannan ababa babu wani abu da ɗanka zai yi na gurɓatar tarbiyya ko miyagun ɗabi'u face baba abin ya shafe ka face mama abin ya shafe ki mu tashi mu yi tsayuwan daka mu sauke wajibi da yake kanmu ba za ka barranta daga lalacewar ɗanka ba haka kuma idan ya zama ɗan arziki annabi ya ce ka ci riban zuwa duniya babu abu mafi tsada a duniya da za a ce yau ka mutu ka ci arzikinsa annabi ya ce kamar ka mutu ka bar ɗa ko ɗa ɗan arziki babu wani abu da ake ci a kasuwar duniya mafi tsada da alkhairi kamar ka mutu ka bar ɗa mutumin gini babu abin da za ka mutu ka bari mafi ɗaukaka mafi albarka a rayuwa kamar ka mutu ka bar ɗa ɗan arziki ran da Abdullahi zai rasu baban Jabir ana washe gari za a je yakin Uhud ya ce jikina ya bani za a kashe ni a Uhud ya kira Jabir ɗansa yace bayan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wani abu da nake ji zan bari a duniya mafi tsada a gona yace kaman kai Jabir babu wani abu da zai lalata maka rayuwarka ya daidaita maka makomarka kaman lalacewar tarbiyyar ƴaƴanka in kayi ritaya yau baka aiki sau da yawa mutane suna fargaba saboda suna ganin za su shiga kuncin rayuwa yin ritaya da tsufa da duk abin da ka gani a rayuwa wasa ne kaman ka aiki ƴaƴan da ba su da tarbiyya in akwai wani abin tsoro a duniya da zai baka tsoro ka ji tsoron tsufanka da ƴaƴa marasa tarbiyya ba abin da zai gana maka azaba a duniya kamar girma ya shigo maka ƴaƴanka ba su da tarbiyya shi yasa malaman tarbiyya suke cewa kowace al'umma idan kana so ka gane makomarta ka gane ina ta fuskanta ka gane fito na kowace al'umma to ka dubi matasanta wannan zai baka hoton yadda wannan al'umma za ta kasance nan gaba to malam bai tsaya akan al'umma ko gari ko anguwa ba ko gida ne a ce wannan babban ma'aikaci ne mai kuɗi ne mai mukami ne malami ne in kana so ka gane yadda gidan zai kare ka kalli ƴaƴansa idan kai rashin sa'an tarbiyyar ƴaƴa gida ya faɗi gida ya faɗi duk matsayinka sai ka dawo abin tausayi a cikin al'umma ko gidan malami ne in kana so ka gane gidan gida ne zai ɗore ya yi albarka gida ne da zai tafi a kan ƙafansa yaya baban suwa ne zai ƙare ka kalli ƴaƴansa idan ƴaƴa ne marasa tarbiyya wannan uban ko mai kuɗi ne kafin ya mutu sai ya zama abin tausayi a cikin al'umma makomarka ƴaƴanka fitonka ƴaƴanka nan da shekara kaza yayi gidan zai kasance wannan a hanya ya ratsi ya fara shan totali wannan a hanya duk wannan shaye-shayen suna sha maka ne ba za ka gane ba sai ka girma ayi sau da yawa abubuwan muka yi sarkacin su wani da gangan yakan bar abun da zai lalata gidan ya lalata makomar gidan wata da gangan take barin barna a cikin gidan barnan ya kunno kai ta wannan yaron ko ta wannan yarinyar haka za ta yi shiru wata sai ta shekara barnan na ruruwa a gidan tana cewa zan hada ka da babanka ko zan hada ki da babanki har yanzu maganar bai fito ba ita tana tsammanin za ta iya rufe wannan abu ne kuma ba zai yi ba sai ya zo ya buwaye ta karfi hana karfi da karfi ake ayi tarbiya akwai bangaren da uwa take rikewa akwai bangaren da uba yake rikewa kafin a jagoranci yaro wannan hikima ce ta Allah kuma haka Allah ya sa amin jama'a mun fahimta saboda haka duk makomar da yara suka dauka a rayuwa ƴaƴa suka dauka a rayuwa zuriya suka dauka a rayuwa yana shafan mahaifa kai tsaye a nan duniya yana shafan mahaifa kai tsaye a ranar gobe kiyama yana shafan iyaye kai tsaye a nan duniya yana shafan iyaye bayan sun koma zuwa ga Allah kai kanka zaka iya hasashe na makomar gidanka idan ka kalli ƴaƴanka gurgudun irin abinda ka dora su na tarbiyya da gurgudun abinda kai sakaci a kan shi na tarbiyya jama'a mu ji tsoron Allah babu abinda bai kyautatuwa babu abinda bai gyaruwa wannan kofa ce ta rahama da Allah ya bude mana duk lokacin da muka tashi muka ce za mu gyara abinda ya baci za mu samu taimakon Allah duk lokacin da muka tashi muka ce za mu gyara abinda ya baci za mu samu taimakon Allah Allah bai barin abinda ya baci a ce kuma ba zai gyaru ba har abada Allah baya haka duk lokacin da mutum ya juyo Allah yakan karbe shi duk lokacin da mutum ya juyo Allah yakan karbe shi to annabi ya ce duk wanda ya ha'inci abinda aka bashi kiwo Allah ya haramta mai shiga aljanna duk wanda ya ha'inci abinda aka bashi kiwo Allah ya haramta mishi shiga aljanna to daga cikin matakai na samun daidaituwa akan al'amuran tarbiyya da kuma tsari da shari'a ta tsara domin a samu dace a gudu tare da ƴaƴa a tsira tare uwa lafiya uba lafiya ƴaƴa lafiya Allah sai ya tsara mana dokoki da tsare-tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanai na hanyoyin da za mu bi domin mu kauce ma wannan mummunar asara da muka ambata za ta faru a baya abu na farko shi ne kyautata zaben abokiyar zama kyautata zaben abokiyar zama kyautata zaben abokin zama jama'a kar ka yi wasa da zaben matar da za ta zama uwar ƴaƴanka lokacin da ka ga macen da za ka aura ka kudurce a ranka ita kake so to kamar ka zaɓi fito da makomarka ne a rayuwar duniya lokacin da kika ga wadda kike so kika kudurce a ranki ke saiwa ne to ki koma ki tuna ma kanki kin fa zaɓi makomarki ne a duniyar ki da lahira maganan aure maganan abokin zama ko abokiyar zama ba maganan haduwan tasha bane ba maganan haduwan tasha bane ba maganan hira bane ba maganan chatting bane ba maganan bata lokaci bane magana ne na gaskiya da gaskiya magana ne na gaskiya da gaskiya maganan aure ba magana ne na wasa ba magana ne na makoma yana daga cikin abinda mutanen mu suke yi mutum sai ya aure mace sai bayan sun haifi ɗaya biyu uku ko ma fiye da haka wata ran sai ya rubuta takarda sai ya sake ta idan ya zo yana magana sai ya ce ba ta da mutunci tana fita a barauniya ce a tana bin maza a tana kaza a tana zagina shi a ganin sa kamar ya samu solution ne, saboda me yasa? Saboda shi zai iya baka takarda ta tafi adinta. Shin amanar da kai idan ka nasu shine kai yanzu ka auri barauniya, ka rubuta takarda ka sake ta, to amma yanzu da ka hada wannan barauniyan da waɗannan yaran, ita su kuma yaya da ai ka raba su da barauniyan? Akwai idan kai yanzu ka cutu da ita ka sake ta, to kai tunanin waɗannan yara wani irin cutan su ne baka yi ba? Aje abin da ka faɗa gaskiya ne, barauniya ne, barauniya ne, amma kai ka mai da barauniyan nan uwar waɗannan yara. Kai yanzu ka matsu ka sha wutanta ka sake ta, aje ka sake ta kai ka yarfar, to yaya za ka yarfar da wannan barauniyan mu waɗannan yara? Kafin ka aure ta ya kamata ka yi tunani ko bai kamata ba, ya kamata ka yi bincike ko bai kamata ba, ya kamata ka fi ƙarfin zuciyarka ko bai kamata ba, ya kamata ga mai hankali. Aure ba kana ake dubawa, aure ba mota ake kallo ba, ba gida ake kallo ba, ba fulawa ake kallo ba. Aure magana ne na gaskiya da gaskiya. Magana ne na gaskiya da gaskiya. Aure magana ne na gaskiya da gaskiya. Ba maganan fashion bane. Ba maganan fashion a cikin aure. Magana ne na makoma. Magana ne na za ku aifi yaran da za su kai ku wuta. Magana ne na yaran da za su muku addu'a in kun mutu ku shiga aljanna. Mutum yakan tafka laifi da sako a rayuwar duniya, ya shiga kabari, ana mai azaban kabari rana daya, Allah sai ce ku bar shi. Mala'iku da su tambayi Allah me ya faru, sai ce a'a, ya mutu ya bar wani ɗa mutumin kirki, shi ɗan duk abin da muka ce yana yi, yanzu ɗan kuma damuwansa mu rabu da baban, mu yafe wa babansa, saboda haka mun yafe. Ka yi riban aure ko baka yi ba? Yaya za a yi matar da har yanzu bata bar ƙarya ba, in ta je anguwa za ta ma ƙarya, in za ta je anguwa za ta ma ƙarya, akan cefane za ta ma ƙarya, akan yara za ta ma ƙarya, tsakani da Ubangijin da ya halice mu, ka faɗi yaya matan nan za ta hana ƴaƴanka ƙarya? Ka faɗi yaya za a yi ita ta iya hana su ƙarya? Mutumin farko da yake gane wadda ba shi da gaskiya a rayuwa shi ne ɗa. Duk yadda kake ganin ka san halin matarka, ɗanka ya fi ka sanin halin uwarsa. Idan uwar maƙaryaciya ne, kafin ka gano maƙaryaciya ne, ɗanta ya gano mama maƙaryaciya ne. Lokacin da take maka ƙaryan da take maka, ƴar tana zaune a gefenta, ita ta san wannan bayani da mama take yi ƙarya ne. Ka faɗi gobe yaya za ta kalli ƴan nan ta ce mata mai ƙarya zai shiga wuta? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Saboda haka mataki na farko shine zaben abokiyar zama. Jama'a, mu yi kokari waɗannan abubuwa mu dauki miƙati mu kanmu. Duddaren dadewa da mu haɗu da Allah. Duddaren dadewa da mu haɗu da Allah. Allah bai wasa da kowa. Duddaren dadewa da mu haɗu da Allah. Abokin zama ake dubawa mai kyau. Wace ce in ka mutu ka barta da ƴaƴanka ko suna cikin talauci, ba za ka zub da mutuncinta da mutuncin gidanka ba? Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata da iyaye, idza atakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawjuhu. Annabi ya ce idan ya zo neman aure a gidanku wadda kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa, jama'a ku ji, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi auren. In ya zo da waɗannan qualities guda biyu, addininsa, aqidarsa lafiyayye, ɗabi'unsa da halayensa mutum ne mai mutunci, Annabi ya ce ku bashi. Jama'a kuna ji? Ɓangaren mata, ɓangaren maza, matar da za su aura, Annabi ya ce fa alayka bi zati dini, a ruwayar al-Imam Ahmad da Abu Ya'la, alayka bi zati dini wal khuluqi. Annabi ya ce in ka tashi aure ka duba mai addini da kyawawan ɗabi'u. Waɗannan qualities guda biyu su Annabi ya ba wa maza, su ya ba wa mata. Idan aka samu mai addini ɗabi'unsa na da kyawu, kar don ba shi da kuɗi ku hana shi. Idan aka samu mai addini da kyawawan ɗabi'a, kuma sai aka samu mota, kuma sai aka samu fulawa, kun ga an samu nurun ala nuri. Idan aka samu wacce take da addini da kyawawan ɗabi'a, to kuma aka samu fara mai ya ce an da jama'a mu bayin da an da ce amma waɗannan quality guda biyu duk wanda yayi kuskuren su a wajen aure zai yi da damaran da ya durkusa a filin alkiyama
Allah
wanda yayi kuskuren su zai yi nadama a filin alkiyama har yau a ce uwa har yau baki daina dauke ba zaki farka kai mijin ki zaki dauki abu kaza ki siya zaki taki abu kaza yaushe wannan wadda bata bar wannan halin a yanzu ba zaki iya hana kanta dauke yaushe zaki hana kanta yi sa matar da har yanzu maganar da ake har yanzu bata bar shirye karerai ba yaushe wannan ta shirya ma tarbiyan abinda ta aifa saboda ka abu na farko shine duba matar da zaka aura ki duba miji da zaki aura in kin tashi zaben miji annabi yace ki duba mai addini da mutunci Allahu akbar domin akan samu mutum mai addini aya da hadisi zai jawo amma bashi da mutunci bashi da kirki ana samu ko ba a samu ku duba tsari irin na shari'a sau da yawa idan an zo magana in aka ce mai addini a nassosi da yawa to ya hada da dukkan mai kyawawan ɗabi'u amma da aka zo aure sai aka raba aka yi maganan addini aka yi maganan halayensa ita ma aka ce alaika bi zati dini wal khuluqi ba shi ba ne ta haɗu don ta ci gasan karatun alkur'ani tukunna a dawo a duba ɗabi'unta kuma mun fahimta wannan yasa a musulunci aka buɗe ƙofan bincike aka hana kara ko rufa-rufa a wajen binciken a komai ana kara wa mutum amma in ya zo neman aure to ya shigo filin ajjahu wa ta'dil idan aka zo maganan aure ba a ma wata yarinya kara e yarinya ce tana da kaza tana da kaza tana da kaza tana da kaza amma ba ta son yin sallah dole a fada jama'a mun fahimta saboda haka gaba ta farko shine zaben abokiyar gaba ana neman mutumin kirki ne idan kika aure miji mai mutunci mai addini mai mutunci kin yi riban aure domin duk wanda yake mai mutunci ne ko ba komai ke a matsayin ki ta mutum ya san kimar mahaifanki wannan mata da kake zaune da ita kullum mai mutunci yakan tuna ɗawainiyan da iyayenta suka yi da ita har ta kaima ya aure ta wacce take da mutunci da tarbiya kullum takan tuna wane mahaifiyarsa ta yi ɗawainiya da shi mahaifinsa ya yi ɗawainiya da shi har ya kai matakin da ya aure ni ba za ta taɓa zagin mahaifiyarka ba jama'a mun ji addini wal khuluq addini da ɗabi'a mace addini da ɗabi'u masu yau namiji addini da ɗabi'u masu yau idan mace bata san mutuncin kanta ba karka aure ta idan namiji bai san mutuncin kansa ba karki aure shi idan wani ya zo yana neman ki sai kika lura fasiki ne karki aure shi idan ya zo miki da maganganu da suke nuna shi ba kamin me bane ba mutumin kirki bane karki aure shi idan ka fahimci yarinya ba kamin miya bace ba mai mutunci bane karka aure ta ba a gina aure akan soyayya zalla jama'a mun fahimta soyayya rukuni ne mai karfi a cikin aure ba a aure idan babu soyayya sannan kuma ba a kulla aure akan soyayya shi kadai wauta ne domin duka duniyar masu hankali sun daidaita so sun so ne yakan tashi to idan manufar kenan da ta sa kika aure shi ran da soyayyar ya tashi banda rashin mutunci ba abin da zai yi idan akan abinda ka aure ta kenan zallar soyayya to ran da tsuntsun ya tashi zaka ga walakanci da rashin mutunci hadisi ne al-Imam Tirmidhi ya fidda shi wadansu malamai suna cewa hadisin mawqufi ne akan Ali ibn Abi Talib wadansu suna cewa ayya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace ahabib habibaka haunan ma asa an yakuna bagibaka yawman ma sai ce wa bagibaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma annabi yace duk lokacin da zaka yi soyayya da masoyinka annabi yace kai soyayyar a cikin takatsantsan da sanin ya kamata kar ka rufe ido annabi yace asa an yakuna bagibaka yawman ma tayu nan gaba soyayyar ta rike ita zama iyayya duk wannan kotunan mu da aka cika ana ta shari'an aure wanda ta kai matan ta ko ta kai mijinta kotu ta san lokacin da ake soyayyan abin da yake da zama ta jama'a mun fahimta wabgiba jibaka haunan ma annabi yace kuma kai iyayya da makiyinka tare da takatsantsan da lura asa an yakuna habibaka haunan ma wannan hadisin malam albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan tirmidhi wannan hadisin ya nuna soyayya yana tashi ko bai tashi yana tashi annabi yace ka so masoyinka da lura da sanin da takatsantsan saboda zai iya yuwa ya rikide ya zama ki akwai yana tashi ko bai tashi to ba a gina aure ba a gina shi akan soyayya zalla kuma ba a yin sa in ba soyayya amma dai a ce manufar ita ce kadai soyayya in ka ganta to bayan ka ji kana son ta kar ka gina wannan kawai ka rufe ido akan wannan soyayyar saboda kalanta ya maka ka tsaya ka yi tunani wannan fa ita ce mamar wane da wane da wane da wane ka san idan ka samu ustazan nan da ba su yi aure ba har ƴaƴansu na hudu akwai sunayensu a kai eh sai ka ji mutum ana ce mishi abu wane kai kana so sai a ce maka ai bai aure ba tukunna to kaga wannan ai yana da zafi to wanen da aka ce abu wanen kafin wanen ya zo ka zaba ma wanen uwa da zai yi alfahari da ita kar ka zaɓi wata kucaka ko jahila ta zama ummu wane ya zama ummu wane za ta iya koya ma wane rubutu da karatu za ta iya koya mishi abin da zai amfane shi a rayuwa
Allah ya maka albarka.
Jama'a mun fahimta? Saboda ka aure abu na farko a shimfidar tarbiyya shine maganar aure. Shine maganar zaben abokin zama da za a zauna da shi a wajen aure. Allah a cikin Al-Qur'ani yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat haka ne?
Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخذها
الله يتي اليوم أهل لكم الطيبات الله يتي أيو دك يو ناحل التاموك دكا داتا تركا كان أبا بند إن كنت براسو تدكوبا وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم الله يتي ينكن أهل الكتاب شما منحل التاموك كتي وطعامكم هل لكم ينكن كد أبنتنك سوما بالي فيكو باسو سكي إنجي الله والموسنات من المؤمنات الله يتي دكا ممو كتنغغن آياء daga cikin muminai musulman ma Allah ya ce karka aura sai kamenniya ba haka kawai zaka ga yan iska kace kai ta maka wal musalatu min al mu'minati Allah ya ce da kamammu ka tangaggu yaya Allah ya ce daga cikin muminai sai kuma ya ce wal musalatu min allazina utul kitaba da kuma kamammu daga cikin ahlul kitabin ma ba wata yan iska zaka tare ka ce zaka aura ba Allah ya ce wacce take kamin miya mai mutunci jama'a mun fahimta malamai suka ce shimfida na farko a game da abinda ya shafi tarbiyya da kuma shirye yaya akan tafarki na alkhairi shine zaben abokiyar zama da zaben abokin zama kun ga wannan zai fi dadi wa wa'anda ba su yi aure ba da masu karin aure to bangare na biyu shine idan kuma an riga an yi aure mafi alkhairin warware wannan hanya shine a zauna da abokiyar zama a tattauna a saka harsashin gyaran gida jama'a mun fahimta babu wani abu a zaman auren ma'aurata babu wani abu a zaman auren ma'aurata musulmai mafi alkhairi kamar su dinga zama suna tattaunawa akan matsalolin gidansu da ƴaƴansu matsalar mu ita ce idan mutum sai kaga mutum ba shi da lokacin zama da iyalinsa su tattauna akan ƴaƴansu akan family ita sai lokacin da ya mata abinda bata ji dadi ba sai ta shigo ta ce ina da magana to a wannan lokacin kuma ba zai fahimce ta ba ko shi sai lokacin da ya ga abinda bai so a gida ranka ya bashi sai ce a zo a yi zama ki zo ina da magana da ke a wannan lokacin ba za ta fahimce ka ba lokaci ake samu a sa tsakaninka da iyalinka karshen wata ne karshen sati ne karshen wata biyu ne mu daure in gyara ya zo mu gyara sai ku zauna abun za a fara tattaunawa abun za ta gaya maka wane fa baya son karatu wane a kaza wane yana kokari wane yana kaza wannan zai sa a zauna a samar da mafita na alkhairi jama'a muna ji ku ba ma ji idan gida ya riga ya shiryu an fara tafiya da wanda aka samu matsala da wanda ba a samu matsala ba duka mu shirya mayaye za mu gyara wanda muka halarci darussa muka tattauna muka ji duk abin da muka ji sai mu koma mu je mu gyara wace eh ga fa tsarin da addini yazo da shi akan yaran nan wace hanya da mu bi ku zauna ku tattauna ku samar da mafita in ma ba ku yi haka ba za ta baci muku dukan jama'a mun fahimta saboda haka idan ba a yi aure ba a tsaya a bi matakan da suka dace wajen neman abokiyar zama wanda aka yi aure a zauna a zo da wannan tsari a tattauna domin a samar da mafita jama'a muna fahimta lokaci yayi darasin kuma ba mu kai rabin sa ba ma amma insha Allah sati mai zuwa idan mun zo sai mu yi kokari a darasi na biyu sai mu karkare darasin zuwa sati na gaba in mun samu dama cikin yardar Allah sai mu zo mu fara tafsirin alqur'ani saboda haka za mu kwana a daidai nan yanzu kaba ta farko da muka tattauna akan ta shine hanyar gyaran tarbiyya da samar da mafita mazurriya shine a kyautata zaben abokin zama ki kyautata wanda zai aure ki ya kyautata wanda zai aura idan kuma an riga an yi aure to a samu lokaci da za a zauna a tattauna akan matsalan zurriya a samar da alƙibla domin a gudu tare a tsira tare jama'a mun fahimta to sati mai zuwa idan mun zo insha Allah sai mu dora a darasi na biyu daga nan inda muka kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
wa fi inda ne wai
na ba mai zuwa ya gaida iyaye duk za mu shigo cikin su insha Allah
na ji kuma
na
akwai
an yi
an
kawo za a daura aure wani a wajen kawai za a wuce ba tare da ya san komai game da shi ba kun ga maganar da malam yake yi da zuciyarsa yake yi abun ya kama wato tunaninsa barnan yana da yawa a tsakanin mu irin waɗannan abubuwa da gaske ne Allah ya sa mu dace wurin aure shin ya halatta da mai karba da mai bayarwa su yi bayani akan waɗanda za a ɗaura aure a kansu wanda aka wakilta kenan ya yi bayani akan wacce zai ko wadda yake waliyin yarinya ya yi bayani akan yarinya wadda kuma ya wakilci miji ya yi bayani akan wadda ya wakilta ba ana yin haka ba to wannan yana da kyau amma ba wajen ne wajen yinsa ba wannan ana gabatar da shi kafin a je ɗaurin aure in an je ɗaurin aure dama ba a zuwa wajen ɗaurin aure sai miji ya zama clean mace ta zama clean to amma idan an riga an tara mutane a wajen za a yi bayani karshe wani ma ya yi ƙarya kamar yadda malam yake faɗa karshe wani kuma ya yi bayani akan wani bayanin da shi ma bai sani ba haka ne ko saboda haka wannan ana gabatar da shi ne an yi bincike an san halayensa an san halayenta an san duk abin da ya kamata to wannan tukunna a saka lokacin da za a bi a daura musu aure wannan shine mafi dacewa Allah ya samu dacewa sai mun sake dawo insha Allah akwai program ranar Lahadi da za a yi a nan makarantar mu na Adda'u Waddawa game da mata da suke da niyyar zuwa aikin haji akwai wani takaitaccen bita da za a musu a makarantar ranar Lahadi da safe karfe 10 na safe insha Allah babu lifi wacce ma ba aikin hajin za ta je ba inda tana bukatar ta karu da abin da za a yi za ta iya halarta a nan makarantar mu na Adda'u Waddawa da kake angonmu nan dutsen tashi ran Lahadi karfe 10 da safe amma dai almuhim waɗanda za su tafi aikin haji ake bukata saboda akwai wani yanayi na wayar da kai da wani tsari na bita abin za a yi shi ne rana ɗaya insha Allah shi kenan wannan kuma bai taɓa bita da suke zuwa a santoki da ake yin bita ba wannan na lokaci ɗaya ne da za a yi shi insha Allah kuma muna da abin nan daga su iyaye mata waɗanda suka halarci wannan karatu ya zama sati mai zuwa don abin ya fi shafan su so ya zama waɗanda ma ba su samu damar zuwa ba sun zo su zuwa sati mai zuwa domin jin yadda kuma ya kamata a yi da yaran a cikin gida insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.